sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Binta S. Yaro da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Binta da kanin labarai.
To Hafiz, hukumar kula da ingancin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai, wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta Turai, ta bayyana jiya Alhamis cewa za ta kira yin nazari kan kwayar maganin cutar COVID-19, wani harin da mayakan jihadi suka kai a yankin da ke kan iyaka na Niger da Burkina Faso da Mali, ya yi sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai. Gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin da farinta da ƴan tawaye a arewacin yankin Tigray, inda ta nuna cewa sojojinta na dab da samun nasara.
Kanin labaran kenan. Yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamnatin jiha Anambra a gobe Asabar, inda ƴan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsabdan gudanar da zaben, amma wasu al'umar jihar na cewa
Patricia Okoli ce yake cewa san ba zan je zabe ba, tsaron lafiya ta yafi mun zabe muhimmanci, akwai rashin tsaro a ko ina a wannan jiha.
Za ku ji matsayin Amurka dangane da wannan zaben. A jamhuriyar Niger kuma, gwamnatin kasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bisa ga kashe wasu ƴan sa kai kimanin 69 a jihar Tilaberi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, Juma'a Mubarak, da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Sulemani Yaro. Hukumar kula da ingancin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai, wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta Turai, ta bayyana jiya Alhamis cewa za ta kira yin nazari kan kwayar maganin cutar COVID-19 na kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka, a ranar da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko da ta amince da maganin na sha da baka. A cikin wani takaitaccen bayani tare da manema labarai daga headquarter EMA a Hague, Marco Cavalleri, shugaban shirin rigakafin EMA, har yanzu bai iya bada lokacin da za a amince da maganin ba, wanda aka kira Molnupiravir, yace hukumar a shirye take ta bada shawarwari ga daidaikun kasashen mambobin kungiyar ta EU domin su samar da kwayar maganin idan buƙatar gaggawa ta tashi kafin izinin EMA. EMA ta sanar da hakan ne yayin da daraktan yankin Turai na hukumar lafiya ta duniya ya ce yanzu kasashen Turai ne inda aka fi samun yaduwar cutar COVID-19. Tun farko a jiya Alhamis, hukumar kula da magunguna ta harkokin lafiya ta Birtaniya ta amince da maganin na sha da baki. Wani hari da mayakan jihadi suka kai a yankin da ke kan iyaka da Niger da Burkina Faso da Mali ya yi sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai, kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Alhamis. An kai harin ne a ranar Talata a Adabdab, wani kauye ne tazarar kilomita 55 daga Bani Bangu a yankin Tilaberi da ke yammacin kasar, inji wata majiya. Majiyar ta ce ƴan kungiyar ISGS, wato Islamic State in the Greater Sahara, dauke da manyan makamai ne akan babura suka kai wa rundunar tsaron hari, wanda kuma suke kan babura. A gaba daya kusan 60 suka mutu, 9 kuma suka bace, yayin da 15 suka tsere. Magajin garin Bani Bangu na cikin waɗanda aka kashe, kuma an gano gawarsa, inji wani dan majalisa a yankin yammacin Tilaberi. Wata majiyar tsaro ta ce an kai harin ne ranar Talata da misalin karfe 9:30 na safe a gogon kasar. Wata majiya mai tushe ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, sannan ta ce harin da aka kai shi ne rundunar tsaron yankin da ake kira Vigilance Committees da ke ƙarƙashin shugaban ƙaramar hukumar Bani Bangu. Majiyar ta ce maharan sun koma ƙasar Mali ɗauke da gawarwakin mayakansu. Magoya bayan jam'iyyar African National Congress ANC mai mulkin kasar Afirka ta Kudu ta same ƙuri'un da suka gaza kashi 50 cikin 100 a zaben ƙananan hukumomi a wannan mako a karon farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. sakamakon da aka sanar jiya Alhamis na da yawa daga cikin gundumomin kananan hukumomi na ranar Litinin ya nuna cewa jam'iyyar ANC ta samu kusan kashi 56 cikin 100 na ƙuri'u miliyan 12.3 da aka kada a fadin kasar tun lokacin da ta zama jam'iyyar dake da rinjaya a kasar a 1994 ANC bata taba ganin irin wannan karancin goyen bayan ba har yanzu jam'iyyar ta samu rinjaya a kananan hukumomi 161 idan aka kwatanta da 13 na jam'iyyar Adawa Democratic Alliance da 10 na Inkatha Freedom Party babu wata jam'iyya da ta samu iko a wasu kananan hukumomi 66 a waɗannan yankunan da alama za a tilasta wa ANC kulle kawance don rike madafin iko jam'iyyar ANC ta fuskanci suka sosai saboda yawancin kananan hukumomin da take mulki suna cikin fatara kuma akasarin su sun gaza yin ayyukan yau da kullum a wata hira da wakiliyar murya Amurka Sheila Camera wata tsohuwar yan majalisar dokoki ta babbar jam'iyyar Adawa ta Democratic Alliance ta ce tsarin jam'iyyar ta ya rataye ne akan kyautata shugabanci na gari
to madalla an jima kadan binta za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu rundunar yan sandan Najeriya ta ce ta yi shiri sosai don tabbatar da tsaron al'ummar jiha Anambra a zaben gwamna da za a gudanar a jihar Gombe a Sabar sai dai wasu yan jihar sun ce ba da su ba gada aka bari ga rahoton da wakilin Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana
yayin da ana jira ga yadda za ta kaya a zaben gwamna na jihar Anambra Gombe a Sabar rundunar yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsab don ganin an gudanar da zaben lami lafiya da yake hira da sashen Hausa na muryar Amurka a daren jiya Alhamis mataimakin babban sufetan yan sanda da suki galadanci ya bayyana cewa
kwana biyu da suka wuce shugaban yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya zo da kansa nan oka cikin Anambra kuma ya yi magana a gaban chairman na INEC da duk masu takara da chairman su nan masu neman gwamna da mu ma'aikata ya kuma gaya wa duniya irin yawan tarin da ake mutum 30,000 da wani abu haka an kawo ni kan kaina da suka ga daga Abuja na tuwa aka kawo ni dan wannan aiki haka kuma akwai AIG irin mu guda 5 wanda aka kawo saboda wannan aiki akwai kowane senatorial district an kawo AIG guda 1 kuma sannan ni da nake counterterrorism da wanda yake bayan muna nan kuma mun kun buga mu zagari ne AIG rashin maintenance sannan kuma akwai DIG bonite sannan kuma akwai DIG operation zaki ana kaga da shi da mutum kansa da kuma kwamishinoni masu yawan gaske da ma'aikata na mobile a tura daga gari sun zo don a tabbatar da an tsare duk wanda zai yi zaɓe yake da zuciyar yin zaɓe to shugaban yan sanda ya tabbatar mana da cewa to lallai mu ma'aikata muna shirye da mu bashi tsaro mu bashi kariya da shi mai zuwa zaben da kuma shi malamin zaben da kuma duk wani wanda yake da kuduri mai da niyya mai kyau don wannan zaɓe kuma duk wanda yake da wani kuduri wanda ba wannan ba in Allah su ya yarda tsarin da aka yi da yanda aka fitar da sanin makamar aiki yanda za a yi abin in Allah su ya yarda lallai in ya fito to lallai shi ma ya kuka da kansa domin dole zai je daban kuliya muna nan a shirye mu tabbatar da wannan zaɓe an yi shi kamar yanda gwamnati ta fara da shi
to sai dai duk da cewa hukumomi sun sha alwashin gudanar da wannan zaɓen ba tare da wani cikas ba akwai alamar a samu karancin fitowar masu zaɓe a goben Patricia Okoli ce ke cewa san ba zan je zaɓe ba tsaron lafiya ta yafi min zaɓe muhimmanci akwai rashin tsaro a ko ina a wannan jihar in ji wani ɗan kasuwa Mr. Obiye Zanwa
Kaba na da zaɓe kan. Saboda iri abu wanda yana faruwa a East na. Ghana ma akwai damuwa. Saboda iri karbi na ana a Onisha. Ba wanda zai gada zai fito fili a rana.
Na da ana mendo. Amura mu Allah ga ni.
Kenan wani mazaunin jihar Plateau Ude yana cewa zan kasance a gida a ranar ba inda zani. Ba zan kada wata kuriya ba saboda komai ya lalace a wannan kasar. Yayin da Chief Stanley Moha yana mai cewa ya ce ina da katin zaɓe amma iya abinda na sani shine ba zan sauko kasa ba a ranar kuma ba za a ganni a wurin zaɓe ba yan aware sun ce ba za a yi wani zaɓe ba kuma suna iya aikata komai a zaɓen galibi za fafata ne tsakanin yan takarar jam'iyyu 9 ciki har da Andy Uba na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da Charles Soludo na jam'iyyar Abga mai mulkin jihar Anambra da kuma Valentine Ozibo na jam'iyyar Adawa ta PDP. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
A gaida Alfonso Sokorigwe, nan gaba kadan za ku ji matakin da Amurka ta ce za ta dauka kan masu shirin kawo cikas a wannan zaben. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gabinta ta da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin dakarinta da ƴan tawaye a arewacin yankin Tigray, inda ta nuna cewa sojojinta na dab da samun nasara. Yayin da duniya take kira da tsagaita bude wuta cikin gaggawa don tashin hankula, gwamnatin ta faɗa a cikin wata sanarwa a Facebook cewa sojojinmu sun kewaye kungiyar ta Tigray People's Liberation Front da karuda ƴan barandanta, da kuma cewa bera da ya kauce daga raminsa shine mafi kusan mutuwa. Wannan ba kasar da ke rugujewa karkashin farfagandan kasashen waje bace. Sanarwar ta kara da cewa muna fada da yakin wanzuwa. Sai dai da karin na Tigray sun ce suna tunkarar babban birnin Addis Ababa, kuma za su iya afkawa cikin watanni ko makonni. A cikin ƴan makonnin da suka gabata, sojojin ƴan Oromo sun bi sahun da karin Tigray a yayin da suke yi da gwamnatin tsakiya, lamarin da ya sa kungiyoyin biyu ke ikrarin samun gagarumin ci gaba. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta yi nasara. Gwamnatin Habasha ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni shida a ranar Laraba, tare da yin kira ga mazauna yankin da su kare yankunansu idan ƴan tawaye suka isa babban birnin kasar.
A gaida Binta Esyaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta gargaɗi duk masu son kawo cikas a zaben gwamna da za a yi gobe a Sabar a jihar Anambra, inda ta ce za ta saka ido kuma za ta ɗauki mataki a kansu, yayin da Sufeto General ya aike da 'yan sanda 34,588 don samar da tsaro yayin zaben. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya aiko mana na cewar Amurkan na fatan sakamakon zaben gwamna a jihar Anambra zai kasance irin muradi da abin da al'ummar jihar za su zaɓa kenan. A saboda haka, Amurkan ta ce za ta sa ido bisa take-taken mutanen da za su yi karan tsaye ko ma haddasa rudani ko tashin hankali kafin lokaci da kuma bayan zaben, kuma za a ɗau matakan ladabtarwa akan duk wanda aka samu da hannu cikin haddasa rudani ta hanyar hana su biza su da iyalansu zuwa Amurkan. Amurka ta nemi jami'an zaben Najeriya da 'yan siyasa da ma jami'an tsaro da su tabbatar sun taka rawar da ta dace don tabbatar da sahihin zaɓe mai inganci.
We are policing electoral process to ensure that all law-abiding citizens exercise their franchise.
Sufeta General na 'yan sandan Najeriya kenan, Usman Alkali Baba, da ke bada tabbacin kare tsarin zaben don jama'a su kada ƙuri'unsu a cikin kwanciyar hankali. Tuni dai, Sufeta General ɗin ya aike da kimanin 'yan sanda 34,587 don shi wannan zaɓe na gobe a Anambra. Sufeta General ɗin ya ce an tura 'yan sandan yau da kullum da 'yan sandan kwantar da tarzoma da 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci da zaratan 'yan sanda na musamman da 'yan sanda masu kula da tashin bama-bamai da kuma 'yan sandan ciki har ma da 'yan sandan ƙasa da ƙasa, wato Interpol. Babban mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya, wato DIG Joseph Ebuneke, shine zai jagoranci samar da tsaro a wannan zaɓe na Anambra, wanda kuma ƙarin wani babban mataimakin Sufeta General ɗin, wato DIG Ahmed Zaki, zai taimaka masa. Bugu da ƙari, an tura ƙarin wasu mataimakan Sufeta General ɗin, wato AIG guda 5 da kwamishinan 'yan sanda guda 14, mataimakan kwamishinan 'yan sanda wato DC guda 31 da kuma ƙarin wasu mataimakan kwamishinan 'yan sanda wato AC guda 48. Masanin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja.
Idan ka ga ɗan sanda ƙwaya ɗaya a wurin da ake jefa ƙuri'a, yana cikin abubuwan da yake karya darajar zaɓe a cikin demokradiyya, da nuna cewa akwai matsala. Saboda haka, idan aka bari ma aka ce maka an ɗauki sojoji 100,000 da 'yan sanda 100,000 hankali don tabbatar da gwamnati na farko dai bata ji kunya akan ta kasa yin zabe a kasar Inyamurai saboda IFO ba, na biyu ta tabbatar cewa ita kuma gwamnatin ta samu abin da take so kamar yadda ta yi a Kogi da yadda ta yi a Kano, da jami'an tsaro aka tabbatar da wannan zaben, aka kai kotu kuma aka san abin da aka yi, ta tabbatar da abin da wannan jami'an tsaron suka yi. So kaga abubuwa biyu ne suke faruwa a nan bura, saboda haka 34 da aka kai in an kara wasu 34 ma watakila ba za su isa a samu nasarar da ake tunani akan abubuwa biyun nan ma da suka taso ba, IPOB da kuma san a ci zaben da danniya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina, za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta ayyana zaman makokin kwanaki biyu daga yau Juma'a 5 ga watan Nuwamba, sakamakon mutuwar mutane kimanin 69 a gundumar Bani Bango ta jihar Tilaberi, cikin su har da magajin gari, bayan da ƴan ta'adda suka yi musu kwanton bauna. Wakilin murya Amurka a yammai Sule Mumun Barma ya aiko mana karin bayani.
Taron majalisar ministoci da ya gudana a yammacin jiya Alhamis a karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammad Bazoum ne ya bada tabbaci dangane da arangamar da aka yi a tsakanin ƴan bindigar da suka datse hanya da a dai bangare tawagar jama'ar Bani Bango da kushe da mutane 84. Lamarin wanda ya wakana a wani wurin da ke a kilomita 11 da ƙauyen Adabdab da ke a tazarar kilomita 50 a arewa maso yammacin Bani Bango ya yi sanadin mutuwar mutane 69 cikin su har da magajin garin Bani Bango, yayin da wasu 15 suka tsira da rayuwarsu, in ji sanarwar gwamnatin ta Niger da ke zuwa kwanaki biyu bayan faruwar wannan al'amari. Domin nuna alhinin wannan babban ta'adi, hukumomi sun ayyana zaman makokin kwanaki biyu a dukkan fadin kasar ta Niger daga yau Juma'a, yayin da suka ce sun barbaza jami'an tsaro domin farautar masu hannu a wannan aika-aika. Suna masu cewa gwamnati za ta ci gaba da saka kafar wando guda da 'yan takife, yayin da aka gargaɗe jama'a da yin taka tsantsan. Kodayake hukumomi na kiran mutanen da wannan hali ya rutsa da su a matsayin tawagar magajin gari, masana irin su Alkasim Abdurrahman na cewa mayakan sa kai ne suka fada wannan tarko a daidai lokacin da suke aikin sintiri don kare jama'ar su daga barazanar 'yan ta'addan da ke tsallakowa daga Mali.
Ya kamata ce majalisar dokoki ta shirya muhawara ta kira ministocin da abin ya shafa da na cikin gida da na tsaro ta bincike su muke faruwa, kuma tun yaushe ta gwamnati ta bada wannan izini na boye wanda ba a hukumance ba irin wannan abubuwan su rika faruwa ba. Idan ba gwamnati ta bada izini ba, in wasu hukumomi ne na a matsayi na karamin hukuma ko na jiha ko na gunduma, kene ya kamata saurare su kuma a tuhume su, saboda ba ni tsammanin a ce jami'an tsaro sun kasa irin yanda mutane za su shirye kansu a matsayin su na 'yan banga ce su za su kare kansu da kansu.
Kisan magajin garin Bani Bango da wasu gwamnan matasan gundumar sa wani abu ne da ya sake farfado da muhawara a game da halin da ake ciki a jihar Tilaberi, musamman a tsakanin masu amfani da kafafen sada zumunta, inda wasu ke tunatarwa akan bukatar naɗa jami'an tsaro don shugabanci a daukacin kananan hukumomin jihar a maimakon 'yan siyasa fararen hula, duk da irin dimbin matakan tsaro da gwamnati ke cewa tana dauka, yayin da wasu ke ganin ba a nan gizo ke sakar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba,
manuniya. Ganin yadda
magagin maganar mulki na tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan zuwa jam'iyyar APC a matsayin dan takarar shugaban kasa ke kara zama babbar magana yasa tsohon minista a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari sallamar sanar da duniya cewa idan dai aka tsaye da Jonathan takarar shugaban kasa to APC ta fadi domin ko Bahaushe ya ce ba a sauya wa tuwo suna
idan mun dawo da Jonathan abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganun mu da abinda muka fada akan Jonathan zo su buga wayan Najeriya nan sai aka da shi
game da yuwar dan ayoye taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar PDP kuwa wani jigon jam'iyyar PDP ne ya ga wa manuniya inda aka kwana
shugaban jam'iyya a wannan kaidan da aka yi ana cin zaben shugaban kasa cewa in shugaban kasa ya fito daga arewa ne bayan da an gama zabe shi zai sauka kujera shi
da lamu dai duk da jajayen idan jan layin ja'in ja da gwamnatin tarayyar Najeriya akan jihar Anambran da za a yi zaben gwamna dukkanin mahukunta sun gama shirin shimfuda shimfudar shiga zaben har ma suna cewa duk da yake dai shugaban kasa bai riga ya jefa hannu cikin sabuwar dokar zaben nan ba amma za a iya sassakar sassanta a dan dana
ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna kuma kamar yadda ainihin tabbai zabe na Edo aka harba sakamako za ta yi wannan bangaren ma irin wannan tsare
duk da irin tikkare rorar da ake ganin ana yawan samu da yan bindiga idan an kulle yarjejeniyar cewa kashe-kashen da suke za su daina shehu malama din musulunci nan dake kekketawa daji Dr. Ahmad Gumi ya ce yana ganin ya kamata duk da haka a zauna har ma yana cewa shi yan siyasa yake tsoro a wannan karan domin za a iya aje magana amma daga baya su ci amana
ai wanda nake jin tsoro kunya ta da su yan siyasa kamar yanda suke ma mutane alkawali zamu muku rijiyar mu tsafe su ki a zo a yi sulhu da gwamnati a zauna ta ki shi ne nake tsoro
wannan fa kadan muka karkado cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kuke nuna wa kauna shiri na 38 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa mahukunta hanyar da za a bi a cire talaka daga rana mai yuwa kuma kokarin tsaida tsarin samo kur'un talakawan a zabubbukan da ke gaba ne yasa jam'iyyar PDP ta yi wani kwantan bauna domin kuwa duk da zabo dan arewa a matsayin shugaban jam'iyyar PDP da aka yi a bana magatakadan jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Honorable Ibrahim Aliyu Sono ya sanar da duniya cewa akwai wata magana kwance da yan jam'iyyar suka adana
kun kame a kawo shugabancin na arewa in zaka iya tunawa an zauna an yarjejeniyar cewa ko ta ina ko ta wani bangare dan takara zai iya fitowa sannan in ka zo a wannan taron ai ya nuna maka alƙiblan ina ne suke da yan takarar da za su yi takara duk da yan takarar na shugabancin kasar Najeriya da ake magana yan arewacin Najeriya ne
to ba ku ganin za ku kashe wa kanku karsa shi a ce shugaban jam'iyya yana arewa kuma ku fito dan takarar shugaban kasa daga arewa
a kakkamanta ai an taba yi lokacin Umaru Musa wane ne shugaban jam'iyyar nan kuma shugaban jam'iyya a wannan kaidan da aka yi ana cin zaben shugaban kasa shi ma ya sani ya kuma faɗa in ka ji jawabin da yi cewa in shugaban kasa ya fito daga arewa ne bayan da an gama zabe shi zai sauka kujera shi to wannan ba za ta tafi matsayin waye za mu tsaya dan takara ba ko dan kudu ne ko dan arewa ne
kuna ganin wannan zaben da kuka na shugabanni kamar akwai turka-turka da kuma nuna wani kulli ko gilli daga bangaren wasu daga ciki musamman dai gwamnoni anya ko jam'iyyar PDP nan tana da lafiya da tinkar zaben dake gaba
kwarai kuwa ai lafiya amma da abin da ya wuce kashi 100% ai jam'iyyar PDP ta zama ita ce jam'iyyar siyasa an yi zaben nan duka a kasar nan kuma ka ji wani korafi daga wani bangare
duk da tagagin ta da kaira bayan shirin shiga zaben da za a yi a jihar Anambra a ranar Asabar din da al'ummar ke shirin zabo gwamna mahukunta da masu ratsaki sun ce ba gudu ba ja da baya za a yi zaben sai dai ba za a yi amfani da sabuwar dokar zabe ba tukuna haka dai shugaban kwamitin zabe kuma tsohon gwamnan jihar Kanawa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya gaya wa Madina
ita INEC ta tabbatar mana cewa za ta yi zaben nan ranar 6 ga wata ba abin da zai hana ta da yardar Allah kuma duk abin za a dauka na mataki na tsaro duk hukumar take shugabancin tsaro ta dauki wannan mataki so ina tabbatar da yan Najeriya za mu iya zaben mu cikin lafiya kuma cikin kwanciyar hankali insha Allah
to za ku yi amfani da abubuwan da wannan sabuwar dokar zabe ta kunsa ne a wannan zaben Anambra din
a ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna na son mun kai masa zai sanu saboda wannan doka ta zabe kusan zan iya cewa babban tarihi ne a wurin shugaban kasa Muhammadu Buhari
to wayene bangarori na dokar ne za ku yi amfani da shi a zaben Anambra nan
a wace muke da ita a tuntuni wace aka sa hannu da ita za mu yi amfani da ita kuma kamar yanda aina ta bi zabe na Edo aka harba sakamako za ta yi wannan bangaren ma irin wannan tsari
sannu dai maganar jimirin jawo Jonathan dan taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar PDP na kara kankama kullun kwana sai dai kuma gaggan jam'iyyar APC da aka somo tafiya da su suna ga yawa ƴaƴan jam'iyyar cewa akwai abubuwan da ya kamata su tuna har ma tsohon ministan wasanni na gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari Barista Salamon Dalon na daddale dallan bayanai akan abin da ka iya faruwa da yace a ƙarshe dai jam'iyyar APC za ta gane kawai kanta ta kona
wato mun hada kai kowa na da nasa lauje cikin nadi kuma madugun wannan tafiyan shi Buhari yana da kyakkyawan niyya amma a kasare da mafi yawan masu tafiyan kowa na da lauje cikin nadi to yayin da aka karba mulki kowa ya fita halinsa so an shiga rigingimu daban-daban ana cikin ta har yau wanda ta hana mu yin wani
kuma an ce kuna lallashin Goodluck Jonathan ya dawo mulki a ƙarƙashin jam'iyyar ku ta APC
idan mun dawo da Jonathan da jami'an yan adawa ba za su yi yakin neman zabe ba abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abin da muka faɗa akan Jonathan su zo su buga wayan Najeriya annan sai a kada shi ai mun kawo Jonathan abin da ya faru a Edo zai faru kuma domin shi Oshemole shine ya yi yakin neman zabe wa Obasanjo ya zage wancan dan adawa sai gashi aka zo kuma aka canja sheka wanda an ce Barau ya dawo yanzu ya zama shine dan takarar APC babu abin da PDP sun yi ba sun je sun biya magana Oshemole da ya faɗa kan shi suka bayyana wa jama'a sun ce to ya tuba yaushe saboda haka idan an zaurace Jonathan yanzu ya zo APC to wallahi yan PDP za su je suna barci wayan Najeriya za su kada mu
da yawan yan kasa na mamakin mamakon kuɗin da ake sungumewa cikin kasafin kuɗi a halin ko an sa su ne da sunan aiki za a yi wa yan kasan da a ƙarshe ake sa ran a ga suna murna sai dai kuma masani akan harkokin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyyar fasaha da ke jihar Kaduna Dr. Ismail Ahmad Ancau ya ce kuɗi ne ake sassakawa a sunka cikin kasafin kuɗi amma da ƙarshe wasu su sauya musu suna
harkar tsarin gwamnati wato process ne za a yi kasafin kuɗi din a ce za a yi kaza idan abin da ya shafi lafiya ne idan abin da ya shafi bangaren ilimi ne akwai wannan kuɗin a takarda dan haka lokacin aiwatar da ayyuka din yayi za a yi amfani da wannan kuɗaɗen a aiwatar da ayyuka to wajen aiwatar wannan ne a wajen cire kuɗin ne ko kuma wajen estimate din da ainihin wannan ake ba gwamnati ake kasafin kuɗin da shi dan a yi kasancewa idan ana bukatar miliyan 100 ne a yawan aikin kila sa miliyan 300 so kaga a ƙarshe waɗannan kuɗaɗen su ne za a dalalar da su sai idan ko kuma ya kasance gaba ɗaya kuɗin ma miliyan 100 ma bai amfani da shi ba ko kuma waɗannan kuɗin da aka tsara su za a dalalar da su waɗanda suke masu ruwa da tsaki ne da za su iya bincika shin aikin an yi ko ba a yi ba su ne za su raba kuɗin an sha cewa ana zargi an je gona ana rabe-raben kuɗi na ƙananan hukumomi ɗin duk idan aka ce an yi kasafin kuɗi da mutane na ƙananan hukumomi da mutane na karkara da mutane da suke kuma cikin birnin ma ya kamata a dinga samun duk ministan da aka ce duk ma'aikatan da aka ce an ware kuɗi za a yi kaza to a zama an samu mutane masu zaman kansu da za su dinga bibiya da cin cewa shin an yi aikin nan ko ba a yi ba in ba a yi ba ina aka tsaya
ashe dai har yanzu fitaccen malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmad Abubakar Gumi na nan akan bakanshi na ganin an samu dalilin da za a samu a tattauna a tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ƴan bindigan dajin da ake ganin suna balla barna har ma Dr. Gumin na gaya manuniya cewa shi abin da yake tsoro ma shine ko an yarjejeniyar to ƴan siyasa za su iya cin amana
ba ka iya sulhu da mutane da jagorancin shi wanda ba su yarda da shi ba domin sun gaya mana ko mu ma da muke zuwa wallahi ba da ban mu mutanen addini bane malaman addini su wallahi ba su zo ba dan anya an shawo da ransu ba sai da ɗan siyasa ba sai da gwamnati ba sai da jami'ai ba to kare kenan sai wanda kowane bangare ya dade shi
yanzu an ga to wannan ka saba da mutanen nan tunda ka je gurin su ba su dai ba su yi ka je matsalolin su da gwamnatin tarayya za ta saka jagoranci wannan magana ta sulhu za ka karba
ai ya zama dole wasulhu khair Allah da yake ai sulhu ko ba ta yadda ba muna jiran sai wata gwamnatin ta zo insha Allah sai wannan sulhu
amma ba ka gudun kila karshe su kunya ta katin da an ce an shayi suna
ai in wanda nake jin tsoro kunya ta su siyasan kamar yanda suke ma mutane alkawali za mu muku rijiyar bus a kai su ki za mu yi kaza su ki a zo ai sulhu da gwamnati a zauna ta ki shine nake tsoro
ma malam idan har dan arewa kuna ta kokarin turo wannan abun sama da shekara guda ba a samu nasara ba kana ganin idan wannan mulki ya koma kudu akwai yoro wannan abu yiwa kasar nan
koyiwa ina muke dan kudu ga almajiranci yayawa yayi makarantu 150 da wani abu
duka kuma iyaka awan da manuniya ta auno kenan a wannan rana a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri na manuniya ya zo musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muroyi daban-daban albashi masu sauran mu sa yi murna ni Isa Lodi kara na shirya na gaba ta nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya saki sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai labarai a takeice
Takaitaccen labaran na duniya hukumar kula da inganta magunguna ta kungiyar tarayyar turai wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta turai ta bayyana jiya alhamis cewa za ta kara yin nazari kan kwayar maganin cutar COVID-19 wani harin da mayakan jihadi suka kai a yankin dake iyaka da Niger da Burkina Faso da Mali yayin sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin da karanta da yan tawaya a arewacin yankin Tigray inda ta nuna cewa sojojinta na tabbata samun nasara
to mun sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Nigeria Niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokanan aikin mu daga Nigeria da wani sabon shirin yanzu a madadin Binta S Yaro da ta tayani gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya hada sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC